بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين 25 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 2 ga watan March 1997 al-Sheikh al-Muhaddis al-Allamah al-Muhaqqiq Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani yace ma yantafi'u bihi al-mayyit al-faslu as-sadis 10 fasli na 16 ma yantafi'u bihi al-mayyitu abin da mamaci yake amfanuwa da shi ma'ana mamaci lokacin da ya riga ya rasu din nan to akwai wasu abubuwa waɗanda yake amfanuwa da su daga cikin abubuwan da shi ya bari ko kuma waɗanda ƴan uwa musulmi za su yi mishi a bayan shi to irin waɗannan abubuwan ne yau al-Sheikh al-Muhaddis al-Allamah al-Albani zai karantar da mu fajazahullahu khairan fa qala al-mas'alatu ar-rabi'a 10 wal mi'a mas'ala ta 114 wa yantafi'u al-mayyitu min 'amali ghayrihi bi umurin dama dai mamaci akwai al'amura da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin cewa in ya rasu suna amfana shi daga ciki akwai dan shi mishi addu'a ko kuma wata sadaqa jariya wanda ke gudanuwa akan shi ko kuma wani ilimi wanda ainihin ya karantar ake amfanuwa da shi to waɗannan na daga abubuwan da shi yayi a rayuwar shi kuma suna amfana da shi yana cikin kabarin shi to amma idan wani ne yayi wa mamaci wani aiki bayan ya mutu to ga al'amuran da suke amfanar da ainihin shi mamaci din dan ka san ba komai ne ke kaiwa gare shi ba sai abubuwan da shari'a ta kawo shine yace wayantafi'ul mayyitu min 'amali ghayrihi bi umurin mamaci na amfanuwa daga aikin wani wanda ba shi ba da waɗannan al'amura kamar haka awwalan na farko du'aul muslimi lahu addu'ar da musulmi zai yi mishi musulmi in yewa musulmi addu'a za ta amfani wannan musulmi din idza tawaffarat fihi shurutul qabuli inda har ita wannan addu'a ta cika sharuddan karbar addu'a to sharuddan karban addu'a suna da dama qur'ani yayi bayanin wasu daga ciki sunna ta sharhanta su ta ƙara bayanin wasu daga ciki to kasancewar muhimmancin wannan mas'ala shi yasa an muka gama da wannan mas'ala an muka gama da wannan fakara zamu zo za a yi bayani dangane da addu'a insha Allah ta'ala in yau ya bayo an isar in bai bayo ba kuma a ci gaba domin mas'ala ce mai muhimmanci addu'a dai ibada ce to tana da sharuɗa tana da ladduba tana da lokutan yi tana da inda ake yin ta tana da yadda ake yi tana da abin da ake faɗe din yazan addu'a to in ba a koya maka ba sai ka daga hannu kai ta addu'a kuma Allah yana ainihin rubuta maka zanubi in baka san yadda zaka yi ta ba domin ka makaratun qur'ani ne in ba a koya maka ba sai ka zo kana karanta kuma kana samun zanubi sallah ba a koya maka ba sai ka zo kana yin sallah kuma kana samun zanubi sai ka zo ka ainihin shiga masallaci sai ka samu zanubi in baka yi yadda aka ce a ciki ba in kai yadda aka ce wajen shiga ban daki kuma sai ka samu lada ashe yadda aka ce din nan yana da muhimmanci a cikin ibada mun fahimci wannan da kyau jama'a to dan haka zamu yi bayani insha Allah ta'ala mun gama wannan gaba din dangane da bayani akan الشروط قبول الامل شرطا كربان الدعاء لقول الله تبارك وتعالى سبب مغنى الله من البركه ده دوكا ده الله يجي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وانا ايه تازو ا cikin سوره الحشر ايه 10 الله مدوكين سركي ne yake yaban ainihin wato bayan Allah nagari kuma yake siffanta mana su har kiyama ta tashi to waɗannan masu wannan siffa da zamu zo mu gani su ne mutanen da ainihin suke mu'minai kuma su ne waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan waɗancan musulmi na farko da suka gabata musulmi na farko a cikin wannan al'umma ta mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da waɗanda suka musulunta a hannun shi tun daga kan sayyidina abubakar har zuwa kan sahabi na ƙarshe tun daga kan tabi'ai har zuwa yau din nan to duk suna daga cikin waɗanda ainihin suka musulunta in sun rasu kuma suna daga cikin waɗanda suka rigaye lahira da imani to shine Allah ya ce waɗanda suka zo a bayan waɗancan da suka gabata yaquluna suna addu'a suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله كغفرتا وأن أمم دسك رغاية ملاهرة دا إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا الله ككسن يقيايا اتكين زكاتنم game da wadanda suka rigaye mu lahira da imani da kuma wadanda suke da imani a yanzu domin a wajen wannan sanya kiyayya fatan ka da Allah ya sanya kiyayya a zuciyarka sai Allah yace lillazina amanu ma'ana da mu'minan da ke da rai yanzu da wadanda suka gabata ya Allah ka sanya kiyayyar su a cikin zuciyarmu rabbana innaka raufur rahim ya Allah kai mai tausasawa ne kuma ya Allah kai mai tausayi ne dan haka mu ka ji tausayin mu ka karba addu'ar mu akan su da kuma kanmu su kuma ka gafarta musu to siffar mu'mine na gari kenan dan haka duk wanda ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani cikin malaman musulunci wanda ya gabata to bashi daga cikin ainihin waɗanda Allah ya siffanta da cewa su mu'mine ne mun fahimci wannan da kyau ko kuma Imam Malik yace in an kafa gwamnatin musulunci man aka zo raban dukiyar gwamnati ba za a baiwa irin wannan ba domin wannan aya ta zo ne bayan ayar da ke magana akan raban dukiyar gwamnati ta musulunci to sai Allah madaukakin sarki ya nuna to duk wanda yake zagin wani waɗanda cikin waɗannan da so gabata sahabi ne shi ko tabi'i to ba zai taba samun ainihin cikin kasan dukiyar musulmi ba الشيخ الألباني بان يغم كاو القرآن سيكم يتي وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا يتي حديثيك ودك يتبت دكي وأدعى تنا أنفان المسلمين دي رسو يتي سنة دي وقرأي دكسكي وقد سبق بعضها يتي وصد دكسكي إلو أن حديثي سنغباتا ويأتي بعضها في زيارة القبور وصد حديثا كما بأ كاو سأوجم أينهم بياني أكل لدبا لكائدو جن زيارة مقبرتا wasu hadisan sun gabata wasu kuma suna nan zuwa to amma anan yanzu zai dan gutsuro maka wasu ne kadan kaga dan yace maka dama suna da yawa ma'ana ba lalle a kawo su anan ba wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallama lahum da kuma bayani akan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa musulmi wadanda suka riga da imani wa amruhu bidhalika da kuma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan haka ina ne muka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na addu'a ga wadanda suka rasu akwai dalilai da yawa amma daga ciki wata rana da tsakar dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi baqi'a makabartar mutanen madina yaje ya tsaya yayi musu addu'a yayi addu'a sannan ya dawo ya kwanta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo Aisha ta tambaye shi ina kaje yace ai Allah ne ya ainihin ce inje in yi wa mutanen baqi'a addu'a yanzu da daddare din nan mun fahimci wannan ko sa'annan wata rana annabi ya ce wa Aisha ke ba za ki ziyarci kabarin dan uwanki Abdurrahman bane ki je ki mishi addu'a sai tace to in na je wace irin addu'a zan yi ashe har addu'a da ake yi wa mamaci sai ka tambaya in ba haka ba sai ka je madadin addu'a kuma ka zama sharri mun fahimci wannan da kyau jama'a ومنها قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin hadisan dake tabbatar da addu'a din gaskiya ce kuma tana amfanar mamaci maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajaba addu'ar da mutum muslimi zai wa dan uwan shi muslimi alhali baya nan to Allah yana gaggawa karban wannan addu'a Allah yana karbanta ma'ana ba ganin ido ne yasa kake mishi ba baya nan ne kake mishi addu'a baya nan yayi tafiya ne ko ya mutu ko ya canza gari ma'ana ba dai ka tare da shi a wannan rayuwar da kake yanzu to Allah yana karban wannan addu'a mahallin shahid kenan wanda ya mutu ai baya nan mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai annabi yace inda ra'asihi malakun muwakkalun a daidai kan shi wanda ke addu'ar akwai wani mala'ika wanda Allah ya wakilta shi ya rinka yin amin a wannan addu'a kullama da ali akhihi bi khairin bisa anda musulmi wa dan uwan shi musulmi addu'a alheri qala al malakul muwakkal bihi sai mala'ikan da aka wakilta sai yace amin ya Allah ka amshi wannan addu'a wa laka bi mislin kuma kai ma Allah ya biya maka bukata irin wannan da ainihin ka nemi Allah ya biya mishi ma'ana an ka bude baki kace ya Allah ka ji kanwa ne wannan mala'ika sai yace ya Allah ka amshi wannan addu'a shi ma kuma ka ji kanshi kai mutum kai kai wa wannan shi kuma mala'ika ne yake maka baka ci gaba ba to shi yasa akwai romo wajen addu'a kwarai da gaske amma an ta cika sharuɗa fa shi yasa ya kawo yace in ta cika sharuɗa to sharuɗan nan aka fara farko su to za ga cewa da wahala irin a yadda ake rayuwa din nan cikin addu'a 60 da wahala idan 10 na samun cika sharuɗan sharaɗin da ma ai shine matsalar da yanzu aka ce waye ke sana dauke shi jami'a kusan duk wanda ke zaune wurin nan zai daga hannu to amma akwai sharadi kaza da wahala mutum biyar sun cika sharadin kuma mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin wannan nuska ya ce walaki walakani أخرجه مسلم الإمام مسلم افتد وانا حديثي أتكن جزئين بقوي جزئين تقوى الشافين تمانين دشدا زوا تمانين دبقوي والسياق له وانا اللفظ عند أكاكاونا الإمام مسلم ني وأبو داودا دا الإمام أبو داودا مجلدين فرقو شافين تريبيو دا أربعين وأحمد دا الإمام أحمد أتكن مجلدين شدا شافين تريبيو دا همسن دبيو من حديث أبي الدرداء أتكن حديث أبو الدرداء الشيخ الألباني يتي بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك يتي أي اتسلر قاوات ما باكي تينتا تناشيدا أكنشي وأدعاء تنشي إتكنتا أيكو دومي ما في يوان تنقبو تنسلر قاوات ضد الدعاء لأكي تكي وبايان كراتو دا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبرة فرقو دا كبرة بيو تدعي اتسلر قاواتكم أي الدعاء تي تناشيدا أكنهاكا لأن غالبها du'a lilmayyit yace saboda galibin ita sallar gawa din addu'a ce ga mamaci wastighfarun lahu da kuma roƙa mishi gafara kama ta kaddama bayanuhu kama yadda bayanin wannan ya gabata mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine a takaitan takaitawa abu na farko wanda wani zai yi wa musulmi wanda ya rasu kuma ya amfanar da shi shine me shine addu'a to kama yadda na faɗi tsakani da Allah sai ka duba ka gani mahaifinka ko mahaifiyarka din nan da suka rasu shekara aro aro kane musu addu'a wani ma sai yanzu ya tuna mahaifin shi ashe ya rasu ko mahaifiyar shi ta rasu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to ita dai wannan addu'a dai dama ibada ce kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito ainihin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace addu'a ita ce ainihin wato ibada to zamu yi bayani dangane da ainihin a waɗannan in Allah madaukakin sarki ya so tare da cewa muna son kasancewa ita ainihin wato ibada din da ita addu'a din da ake magana ta karkasu kamar haka akwai ainihin du'aul ibada akwai addu'a amma ta ibada ce du'aul ibada addu'a ce amma ta hanyar bautar Allah shine me shine ka nemi wani lada a wurin Allah ta hanyar aikata ayyuka na gari kamar faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kuma aiki da abin da suke hukuntawa da yin sallah da azumi da bada zakka da hajji da kuma duk sa'an da zaka yanka wata dabba ka yanka da sunan Allah da makamantan waɗannan duk baki ɗaya wannan addu'a ce bukata kake nema a wurin Allah du'aul ibada kenan amma kuma ta hanyar yin wani aiki da gabobinka mun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma nau'i na biyu ita ce du'aul mas'ala addu'a ita kuma ta karoki Allah wani abu ita kuma ita ce yayin da mutum ya shiga wani hali na damuwa ya ainihin roki Allah ya fitar da shi ko kuma lokacin da Allah ke neman wata ainihin bukata tashi ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya biya mishi wannan bukata to in abin da ya zama Allah madaukakin sarki ne kadai ya kadaitu da biyan wannan bukata to bai halatta ka roki wani da ya biya maka wannan bukata ba in ka roki wani ya biya maka irin wannan bukata kai abin da ake kira shirka a shar'ance amma in abu ne wanda wani zai iya baka wannan abu kamar misali kace wani taimaka min da ainihin ka bani qur'ani ko ka bani kudi kaza ko makamantan haka wannan babu laifi dan ka ainihin nema a wurin wani wanda ba Allah ba domin wannan bai shigo fannin da ainihin ake magana ba to sannan har wa yau akwai kuma bayani dangane da al'amura din da suka shafi sharuɗa ko abubuwan da ke sa a ki karban ita addu'a din abubuwan da ke sa ainihin wato a ki karban addu'a suna da yawa to amma abu mafi girma da ke sanya ainihin wato Allah madaukakin sarki ya ki ainihin karban addu'a ka shine cin haram kamar yadda haram ta zama ita ce ainihin wato abincinka mun fahimci wannan ko haram ita ce abin shanka haramun kake sawa haramun kake diba kuma kake ci da iyalinka wannan dalili akan haka shine hadisin da yake shahararre da annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki mai tsarki ne kuma bai karban wani abu sai mai tsarki sa'annan kuma annabi ya bada labarin wani mutum wanda duk sharuɗan addu'a sun tabbata gare shi sai abu ɗaya ya karya yana cikin halin wahalar tafiya da halin kaskanci amma ya daga hannu yana roƙon Allah sai dai kuma abincin da yake ci haramun ne abin shan shi haramun ne abin tufafin shi haramun ne sannan tun yana karami kuma an ci da shi da haramun annabi ya ce ta wace hanya za a yi Allah ya karba addu'a ya biya bukatar wannan mutum tare da cewa kaga yana cikin wasu halaye waɗanda ya kamata da a karba mishi addu'a din
mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan kuma abu na farko kenan cin haramun da fannonin ta abu na biyu gaggautawa game da neman biyan bukata kace ai na roka har yanzu ma ni ba a biya ba bari ma in daina wannan saka gaggawa a cikin zuciyarka na sa Allah madaukakin sarki ya ki karban addu'arka dalili akan haka shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana amsar addu'ar ɗaya daga cikin ku musulmi matukar ban bai gaggawa ba mecece gaggawa din yace ai na roka amma har yanzu kuma Allah bai biya min bukata ba to in kai irin wannan to Allah ba zai karba ba wannan hadisi Bukhari ya ainihin ruwaito shi da shi da al-Imam Muslim abu na uku daga abubuwan da ke sanya aki karban addu'arka shine ainihin yin wasu saban Allah da kuma aikata wasu abubuwa waɗanda suke na haramun fasikanci ne gulmace shan giya da makamantan waɗannan duk na daga abubuwan da ake ainihin ladabtar da kai aki karban addu'arka sannan abu na hudu barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka baka kula da aqidarka baka kula da ainihin isallarka baka kula da azumi ko zakka ko haji ko wasu abubuwa na ainihin tsarin rayuwa da Allah ya wajabta maka wannan na sa Allah ya ki karban addu'arka mun fahimci wannan da kyau ko sannan abu na biyar ka roki abin da yake laifi ne kace Allah madaukakin sarki ya baka kudin da zakai wani makeken hotel domin yaran angoku sai dai ne fita suna tafiya gantalo nuri su tsaya a nan gida misali kaga nan kana roƙon Allah ne baka wani abu wanda yake na saban Allah Allah ba zai biya bukata zai biya bukatarka ba wannan misali na buga ko kuma ka roki Allah ya yanke zumunci ka roki Allah Allah ya saka da wani dan uwanka ya sake zuwa wurin ka ko kuma kada Allah ya baka dama ka sake zuwa wurin wani dan uwanka to duk wannan na daga abubuwan da za su sa a karban addu'arka sannan abu na shida hikimar Allah madaukakin sarki dangane da ainihin roƙon Allah din ma'ana shine ka roki abu sai Allah ya hana ka wannan abin sai ya ainihin baka abin da yafi shi falala ina muka samu dalilin wannan shine magana ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yace babu wani musulmi da zai roki Allah sai Allah ya amsa mishi wannan addu'a matakar dai ba ya roki Allah yanke zumunci bane ko kuma ainihin wato a matakar ba roƙon Allah ya yanke zumunci ba to Allah zai biya mishi wannan bukata sai dai in yayi gaggawa a wajen roƙon Allah shi ko kuma Allah madaukakin sarki ya adana mishi wannan abu sai ranar lahira ko kuma Allah ya kauda wani mummunan abu daga gare shi kana nan kana roƙon Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka gida ko Allah ya baka mota to me yiwa akwai wani sharri da Allah ya kaddara zai same ka amma muallaki sharrin arataye ne akan in baka roƙon Allah Allah zai afkar da sharrin in kana roƙon Allah Allah zai kautar da sharrin to wannan addu'a da kake ta Allah ya baka kuɗi sai Allah ya hana ka kuɗin amma sai ya tunkuɗa wancan sharrin kuma da zai same ka to shi yasa in dai ka cika sharuɗan addu'a kaga kai bukata bata biya ba kar kai gaggawa mai yiwa an kawo maka da wani abu ne wanda da ya fado ko da abin da kake roƙa ka samu zai wargaje mun fahimci wannan da kyau ko to sa'annan yana daga cikin ainihin wato ladubba na addu'a in mutum zai fara addu'a ya fara da godiyar Allah da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya cikashe da godiyar Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu gare shi ma'ana saboda hadisin da aka samu daga sayyidina ali yace duk wata addu'a Allah ya sha makance ta daga kaiwa gare shi har sai an wa annabin shi sallallahu alaihi wasallama da mutan gidan shi salati sannan Allah zai biya wannan bukata dan haka in zakai addu'ar ka fara da godiyar Allah kai cikakken salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama salati ibrahimi sannan ka gabatar da addu'arka wannan hadisi al-Imam at-Tabarani shine ya ruwaito shi da isnadi wanda yake kyakkyawa sannan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana ainihin sallah da idan da sallar tashi abin da ya rage shine zai sallama yayi addu'o'in shi ya sallame annabi yace wannan mutum yayi gaggawa sai ya kira shi ko kuma ya kira wani yace zo nan yace daga yau in ɗaya daga cikin ku zai yi sallah to ya fara godewa Allah da yabo gare shi sa'annan kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi addu'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito shi hadisi ne mai inganci to har wa yau yana daga cikin ainihin ladubba na addu'a yin addu'a a halin kunci da kuma halin yalwata kai ya zama sai san da ka shiga kunci ne kai kake roƙon Allah san da ka shiga cikin wadata gaba ɗaya ka manta Allah zai fushi da kai domin a lokacin nan da kake cikin wadatar ma ai ana neman ka da ibada ko to addu'a ai ibada ce don haka ko a kunci ko a wadata kai addu'a yana daga cikin ladubban ita addu'a din sa'annan kar ka sake kai addu'a ga ainihin iyalanka mummuna dukiyarka ko danka ko kanka kake mugu addu'a akan haka. Dalilin wannan shine wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya cikin ainihin ayarin jama'a, kowa na kan abin hawan shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yaji wani mutum yana la'antar raqumin shi, Allah ya la'anci wannan raqumi ko kuma wata kalma makamanciya haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, wane ne ke la'antar raqumin shi daga cikin mu? Sai wannan mutum yace, ni ne ya manzon Allah. Sai manzon Allah yace, to sauka daga gare shi. Yace kuma kar ka sake ka ainihin bi mu tafiyar nan tamu da ainihin dabba wadda take la'ananniya, tunda ka riga ka la'ance shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, kar ku rinka wa kawunan ku muguwar addu'a, ƴaƴayen ku kar ku yi musu muguwar addu'a, ma'ana duk yadda danka ya lalace kar ka bude baki ka la'ance shi. In ya zama la'ananne din nan sai fa ya dawo, sai ka ji a jika kuma, don duk inda aka je aka kama shi aka kulle shi sai an nemo kabeli, ko ba nemo kabeli ba, an aka kama shi sullewa za a danka, kai za a zo a danka, duk a wuce wannan ma an tashi danwa za a ce danka. Saboda haka ashe abin da yafi alheri duk yadda ya bata maka rai, kai mishi addu'a Allah ka ainihin shiryar da shi. Duk inda danka zai yi kangaranci fa bai yi Abdulrahman ba fa dan gidan sayyidina Abubakar, ka san Allah yana da hikima, in ba haka ba zai Abubakar ya haifi da ya lalace, kuma ya zai Abubakar ya haifi da ya ki musulunci, in ba hikimar Allah ba. Mutumin da bai taba manzon Allah jayayya ba, abota ce tun a jahiliya haka suke wannan zaman abota, tun kafin zuwan musulunci. Ran da musuluncin yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, Abubakar, tunda muke da kai ka taba jarrabta ta ka gani makareci ne? Yace a'a. Yace in na ga maka wata magana zaka yadda? Yace eh. Yace in nace ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni, kuma bayan tafiya ta tashin kiyama za a yi, zaka yadda? Yace na yadda. To zai mamakin wannan kuma ya haifi da yake ba zai musulunta ba. To amma hikima rabbaniya, sai ga dan sayyidina Abubakar yana maguzanci, akai ya musulunta, yace ba zai musulunta ba. Har ranar Badar shine da zara takobin shi ya fito zai yakin manzon Allah da mahaifin shi. Mun fahimci wannan? Sai da aka koma gida tukuna, Allah ya kiyaye shi, mai raban ya gabadi, aka ce ana muzuru ana shahu, zakaran da Allah ya nufa da tara sai yayi, ashe da raban zai dawo musulunta. Sai da suka dawo gida suka zauna suna hira da uban, yace ai da na hange ka a filin daga sai na dan kauce haka. Yace ai ni ko ba yadda ban neme ka ba, in fara wuyanka. Mun fahimta ko? Shikenan. Allah ya bamu labari a cikin suratul Ahqaf, sai da Allah ya jinjina sayyidina Abubakar tukune, bashi digirin girmamawa. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Uwashi da uban shi duk sun musulunta Abubakar. Yace ya Allah ka bani dama in gode maka akan ni'imar da kai min, ya zan ni na musulunta, uwata da ubana sun musulunta, Allah ina gode maka. Mun gane wannan ko? Diye waɗannan addu'o'i. Sai kuma Allah yace, wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma, da Abdulrahman ake dan gidan Abubakar. In Abubakar ya zaunar da shi ya mishi wa'azi, sai yace kai canka, sai ku gama mutane wa'azi, sai ku ce za a tashin kiyama, mutum nawa ne suka mutu kafin ni, ba a yi musu hisabi ba, ba a tashe su ba, akai na za a fara haka, irin ka gaya musu magana. Amma cikin hikima Allah, daga baya sai zai musulunta, cikin hikima Allah kuma ya zama magogin da Abdulrahman ya goge bakin shi, shine magogin da Annabi ya ci na ƙarshe a duniya ya mutu. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Aisha ta ce, ina runguma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargaran mutuwa, sai yaya na Abdulrahman ya shigo da magogi a hannun shi mai tsawo, sai naga Annabi ya kwallara wannan magogi ido, nace kana so ne? Yace eh. Sai na karba, sai na ainihin karyan mishi, na tauna mishi, na bashi ya goga, yana gogawa shine, sai na ji yana Allahumma ila rafiqil a'la, ya Allah ina son zamantakewa tare da kai madaukakiya, Allahumma ila rafiqil a'la. Da haka shikenan ya cika, magogin Abdulrahman ya goga a bakin shi na kare. To wannan Abdulrahman, Abubakar bai mai mugu addu'a ba, kullum ne yake addu'a yake, Allah ka shiryar da wannan da, sai Allah ya karba. Duk yadda danka ya lalace, kana jin zai lalace wanda wannan yayi ya fito zai yaki Annabi da sahabi? Ba sai ba. Amma ba addu'a tai maganin shi ba, wallahi kai ma addu'a za ta yi maganin naka. Kana addu'a din nan, in Allah bai nufi da ya shiryu ba, ba sai Allah ya dauki ran shi ba, ba ka huta ba, ka san Allah yakan kashe wani dan a zauna lafiya a duniyar nan, shikenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka Annabi yace, karkai wa danka mugu addu'a, karkai wa dukiyarka mugu addu'a. Motar ka kace Allah wadaran wannan mota, au yanzu ta yi faci, da la'asar ta yi faci, yanzu da magriba ta sake, kace Allah wadaran, da ba ai mugu addu'a ba ta yi faci balle yanzu, sai ka tafi tukuna ka shiga cikin sunkuru sai ta sake yin faci, kana canza taya kuma shikenan, wani abu ya buga a tsakiyar dajin nan. to dan haka dukiyarka kake mata mugo addu'a sai ainihin annabi yace saboda kada ya daidai da lokacin da Allah ke karban addu'a me yi wasan da kake cewa danka din nan Allah ya tsine maka albarka daidai lokacin nan kuma Allah ya bude kofa shiga addu'a shikenan sai abin ya tabbata wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi to wannan yana daga cikin ladabban addu'a ladabi na gaba ka sauke sautinka wajen ainihin yin addu'a din kar ya zama ka yi a koya gaba daya kar kuma ya zama ka bayyana muryarka amma sai ka tsakaita mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan kuma kai kankan da kanka ga Allah a wajen addu'a din abinda ake nufi can aka ce wajen muryarka ka daidaita ta ya Allah ka bani kaza ka bani kaza nan kuma ka kankan da kanka kane wa Allah ladabi kana marerai cewa mun fahimci wannan da kyau ko to haka sa'annan kuma sharadi na shida shine ainihin naci a wajen addu'a din kai da yaushe kai da yaushe kai da yaushe naci kar ka gaji mun fahimci wannan da kyau ko to wannan na daga cikin ladabba da ake so sa'annan sharadi na bakwai kai tawassuli ga Allah da ko daya ko duka nau'o'in da ake yin tawassuli din ma'ana ko ka daga hannuka karanta alqur'ani kace ya Allah dan wannan alqur'ani ka biya min kaza sifa Allah kenan qur'ani magana Allah ne ko sunayen Allah ko kai wani aiki na gari ko kuma ka sanya wani mutum da kake ga yana da tsarkin zuciya yayi maka addu'a in yayi maka addu'a ka daga hannuka ce ya Allah saboda addu'ar da malam wani yayi min Allah ka biya min bukata ya halatta duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbanki suna yin haka sa'annan kuma yana daga cikin ladabban addu'a har wa yau idan ainihin mutum yazo yin addu'an nan kar ka kallafa wa kanka tasji'i tasji'i shine kace lallai addu'a sai ka rinka karkiya da kalma daidai kamar yadda mawaki yake yi a addu'a abin da ya sauka kawai mun fahimci wannan da kyau ko kar ka kallafa wa kanka sai ka karke kamar misali da a wajen addu'a duk abin da ya sauka ka fada kawai daidai ne sannan addu'a din sau uku in kai ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani ya Allah ka bani ma'ana ka maimaita abin sau uku mun fahimta sa'annan daga cikin sharuɗan addu'a fuskantar alqibla sa'annan kuma daga hannaye din in addu'a ce ta yau da kullun zaka daga hannayenka daidai da kirjinka amma kuma ka hade tafukan hannayenka haka kar ka wara haka sai kai haka daidai da kirjinka in kuma addu'a ce ta ainihin roƙon ruwa mun shayin bayani akan wannan to ita ta saba wannan ita za a daga hannaye sama kuma a kifo bayan tafi haka amma addu'a yau da kullun sai ka daga hannayenka daidai ainihin wato a kirjinka sannan yana daga cikin ainihin saboda yana cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki ubangijin ku yana matukar jin kunya a ce bawan shi ya daga hannu gare shi kuma ya dawo da hannayen nan babu komai a ciki mun fahimta wannan hadisi ya inganta al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi to amma a cikin wannan hadisin babu magana shafa hannu duk inda kaji magana shafa hannu da shafa fuska da addu'a wannan bai inganta ban ka daga din ka tashi saukiwa zakai ba sai ka shafa ba sa'annan in ya saukaka ana son kai alwala kafin yin wannan addu'a sa'annan har marerece wannan ma da aka ce kai to in ma ka kai ga fashewa da kuka ne ga Allah duk babu laifi mun fahimci wannan da kyau ko ka marerece gaba daya ka kaddara kamar kasancewa wani da naje wurin shi na fashe mishi da kuka lalle bukata ta za ta biya saboda zai tausaya mini ai Allah ya fi kowa tausayi zaka iya fashewa Allah da kuka Allah in baka ji kaina ba kai mini rahama na shiga uku ya Allah sai ka fasa kuka mun fahimci wannan ai to sannan mutun ya fa in wani zaka yi wa addu'a in wani zaka yi wa to fara da kanka tukuna kada ya Allah ka biya wa Alhaji bukata a kai fa kai bukatar ka a biya wa Alhaji bukata to kai ma ka ce ya Allah ka biya min bukata ta sannan Allah ka biya wa Alhaji wani bukata don yana cikin bukatar ka biyan bukata Alhaji ko fahimta to Allah ya biya maka taka to daga cikin taka din ita ce ta Alhaji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin hadisi annabi yana tsaye sai ji wani yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik ya shubrama ya labbaik shubrama yana cewa ya Allah amsa kiranka ya Allah ina amsawa shubrama sai annabi yace waye shubrama sai yace ai wani dan uwana ne nazo in yi mishi aikin haji annabi yace kai wa kanka tukuna yace a yace to ka fare wa kanka tukuna sannan kai wa shubrama mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai ka fara da yi wa kanka sannan sai ka shigar da tawani sa'annan kuma kan mutun ya ketar haddi a ainihin wajen addu'a din banda ketar haddi me banda ketar haddi kaga annabawa kamar annabi Nuhu yayi addu'a cewa Allah ya halakar da mutanen shi ba ket mun fahimci wannan da kyau ko sannan ya sau damar yayi musu muguwar addu'a to amma kai da zakai addu'a shamila ta gaba daya waye sanin shi ka cewa wannan din nan ba zai dawo ya imani ba sai kai addu'ar da kidi ya Allah in ka nufi wani da shari'a Allah ka shiryar da shi in baka nufe shi da shari'a ba Allah ka fallasa asirin shi kaga wannan da kaidi kai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sa'annan kuma ana so kafin kai zaman yin addu'a duk wanda ka san ka cuta ka tabbatar da ya yafe maka kuma ka tuba ga Allah sannan kuma inda zalunci tsakanin ka da wani ka zalunce shi kamar yin mishi da wannan abu domin tsarki ake so mun fahimci wannan da kyau to sa'annan in ka zo za ka yi wa kanka addu'a ka hada da iyayenka matukar dai musulmi ne sai ka hada da su saboda Qur'ani ya nuna mana haka cewa ainihin wato menene rabbi ghafirli wa liwalidayya mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan kar ka sake ka roki kowa sai Allah madaukakin sarki matukar ka daga hannu kar ka roki kowa sai Allah shi kadai zaka roka wahdahu la sharika lahu ko manzon Allah kada ka roka ya manzan Allah ba ni da da ko da kabarin shi ka je ziyara ya manzan Allah ba ni da da jali na ya karye mota ta ta kone ya manzan Allah ka rufa mini asiri kai abin da ake kira shirka mun fahimci wannan ba a rokuwa sai Allah madaukakin sannan da cikin ainihin wato abubuwan da ya kamata a tattauna sune lokutan da ake yin addu'a din domin ba karbe kake so ai ba to akwai lokutan da Allah ya kaidance waɗannan lokutan ne Allah ke karban addu'a din to ashe ya kamata ka san su domin ka san wannan lokaci da wannan lokaci ne sallah azhar tana da lokaci al'asar komai yana da lokaci hajji na da lokaci zakka na da nata azumi na da nashi addu'a ma tana da lokacin da ake yin ta ba kowane lokaci ne ake yin ta ba tunda ibada ce kuma mun fahimci wannan da kyau to lokaci na farko daga cikin lokutan karban addu'a lailatul qadri lailatul qadar daren lailatul qadri na ka ce daren lailatul qadri misali daren witri ne to in yau muka yi azumi 20 wunin yau to daren da muka shiga yanzu daren 21 kenan to yanzu ne za mu fara sa ran lailatul qadri in muka yi azumi 22 a yau daren nan da ya shiga shine daren 23 daren mara to anan ne za mu fara sa lailatul qadri mun fahimci wannan ran da muka yi azumi 25 da 4 to wannan dare da ke biye shine daren da ake sa ran lailatul qadri ko ran da aka yi da 6 to wanda ke biye da shi ko randa akai da 8 to wanda ke biye da shi shi ake sa ran shi ne lailatul qadri mun fahimci wannan da kyau ko to sa'annan kuma yana daga cikin lokutan ainihin karban addu'a ainihin wato ba ƙarshen salloli na farilla to ƙarshen sallah ta farilla din nan me ake nufi da ita wasu sun kuskura fahimtar suna tunanin bayan an yi sallama ake nufi da wannan hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah ya fi jin addu'a shine ƙarshen ainihin dare da kuma ƙarshen sallolin farilla wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi ne wanda yake kyakkyawa to abinda ake nufi da ƙarshen sallah shine bayan duk ka gama tahiyya salati addu'o'i abinda ya rage zaka ce assalamu alaikum to kana da bukata ka saka a wuri mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ashe ya kamata a fahimci menene wannan hadisi yake nufi ba wai in ka sallame daga sallah din ne zaka daga hannu wannan wata matsala ce daban wanda jumhurul malamai ma suka ce bayan yin sallah farilla bid'a ne ma ka daga hannunka kana wata addu'a daban sai dai zikirori wadanda aka sani ne yau da kullum to amma abinda muke so ka fahimta me ake nufi da wannan magana da muke yi bayan kai tahiyar ƙarshe da salati kai duk waɗannan addu'o'i da ake roƙon Allah ya tsare daga abubuwa hudu azaba kabari da jahannama din nan da sauransu abinda ya rage shine me sallah to kafin sallaman nan sai ka dauko bukatarka ka sa to sune waɗannan addu'o'in kuma da ya kamata din shin zaka kirkiro wata addu'a ne taka ta kanka kai ko kuwa aka ce ko dai ka zaba wani lafazi daga alqur'ani ko wani lafazin addu'a da yazo a cikin hadisi ko kuma addu'o'in da aka samu shi kanshi annabi yana gabatarwa a wannan wuri in ka binciki waɗannan hadisan zaka ga duk bukatar ka to akwai za su samu shiga a ciki mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu to sa'annan kuma lokacin ainihin wato uku na karban a shine ƙarshen dare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa lokacin da bawa ya fi kusantar Allah shine ƙarshen dare kada wannan hadisin ya ruɗa kada kuma wancan da ke cewa halin da bawa ya fi kusanta Allah wannan lokaci yake magana wannan lokaci ne bawa ka fi kusa da Allah ƙarshen dare hali kuma fa wani hali ne zaka shiga ka fi kusanta Allah shine sujuda akwai bambanci tsakanin lokaci da hali to wani hali ne ka fi zama kana kusa da Allah an ka shiga wannan halin a halin ibada to ibadar wace iri to sujuda wani lokaci ka fi kusanci da Allah to ƙarshen dare ma'ana duk sanda ka kusanci wanda zai biya maka bukata ba lokacin kake gabatar da bukatarka ba to ƙarshen dare kana kusanta Allah to ainihin an sunnanta yin addu'a a wannan lokaci ana karbanta. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah yana sakowa lokacin da ainihin karshen dare din nan yi. Mun yi bayani dalla dalla game da ma'anar wannan hadisi da lafuzan shi da riwayoyin shi a karatun al-Ibana, amma saboda muhimmancin wannan matsala na daga matsalar da ake ruɗa mutane kamata a dan sharhanta wani abu. Wasu suna kawo shubuha akan wannan hadisi da ake cewa annabi ya ce Allah na sauka a karshen dare, sun ce to ai karshen daren Najeriya daban da na America, daban da na Saudi Arabia, daban da na kasa kaza da kasa kaza, to yaya za ai kenan karshen daren Najeriya yayi daidai da kaza in a lokacin Allah ya sako to kasa kaza kuma lokacin nan ai su kuma tsakiyar dare ne ko kuma rana ta fito? Ibn Taymiyyah yayi littafi yace sharhu hadisin nuzul, ya warke wannan matsala daya bayan daya, yace ku dubi lafazin hadisin mana. A wata riwaya annabi ya ce tsakiyar dare, a wata riwaya ya ce lokacin da daya bisa uku na dai yayi na karshen dare yayi, a wata riwaya ya ce daya bisa uku na tsakiyar dare, wata riwaya ya ce daya bisa uku na karshen dare. To waɗannan sai aka ce duk baki daya sun farfasu gwargwadon yadda duniya take kenan. Daidai lokacin da tsakiyar dare ta yi a Najeriya, to kaga lokacin da saukar Ubangiji ta yi gare mu kenan bai ba. To amma a daidai wannan lokacin yayi daidai da ma'ana daidai lokacin da karshen dare a Najeriya, a daidai wannan lokacin kuma yayi daidai da tsakiyar dare na wata kasar, yayi daidai da kuma sulusin karshe na dare na wata kasar, to a daidai lokacin nan Allah ya sako. Shi yasa wasu kasar sai ya dace daidai tsakiyar dare ya sako musu, wasu kasar daidai karshen dare ya sako musu, amma daidai a lokaci ɗaya ne shi ya sako, tunda lokacin kasashen daban-daban ne. Wannan yana buƙatar ka tsaya kai tunani mai kyau. Daidai lokacin da Allah yake sakowa din nan, to lokaci ɗaya ne gare shi shi, amma duniya ta bambanta saboda yadda hin take. A daidai lokacin nan zai zama tsakar dare ga wasu, zai zama tsakar dare ga wasu, zai zama ainihin karshen dare ga wasu, zai zama ɗaya bisa uku na karshen dare, zai zama ɗaya bisa uku na farkon daren wasu. To a daidai lokacin kaga ya zama duk gaba ɗaya Allah ya kawo mutanen duniya kenan. To ashe in ka fahimci wannan ya kai dan uwa musulmi, to baka san wannan lokacin ne yake daidai da saukar Allah a ƙasar ku ba. Ashe tun daga tsakiyar dare din nan to lokacin karban addu'a yayi, ko zaka iya daga tsakar dare ko har zuwa alfijir ya bullo, domin tun wannan lokacin to Allah ya sako har zuwa kuma alfijir ya bullo. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To saboda haka sai a dage. Sa'annan kuma yana daga cikin ainihin wuraren karban addu'a bayan an kira sallah kafin a yi kama. In an kira sallah zaka faɗi duk abin da kana kiran sallah, kana faɗan duk abin da mai kiran sallah ke faɗi. Sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wa har zuwa ƙarshe. To in kana da wata buƙata kafin a zo a tada iqama, sai ka ainihin yi wannan ainihin addu'a ka gabatar da buƙatarka. To ashe wannan na ƙara nuna mana me? Yana ƙara nuna mana ba da gaskiyar sallah ake tada iqama ba. In aka kira sallah ana son a samu tazara, don ka kira mutane ku taho ibada. A lokacin da ka kira mutane ku taho ibada ba daidai bane kuma basu gama kintsa ba kuma har ka gama ibada, ka kira ka hana kenan. Kamata yadda ka kira sai ka bada tazarar, mai buƙatar wanka yayi, mai buƙatar alwala yayi, mai buƙatar kintsa ya kintsa dan yazo ya samu sallah. Amma kana kiran sallah lokacin nan wani zai faɗa ka au yana da janaba, yaushe wanka, yaushe kaza, ka riga ka tada iqama ka gama sallah, ka kira shi kuma yazo ka hana shi. Mun fahimci wannan da kyau? To saboda haka na daga cikin lokutan da ainihin ake karban addu'a, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin akan cewa kowace ainihin sa'a ta dare, ma'ana kowane lokaci na cikin dare ana karban addu'a. To akan haka wancan na nuna mana lokacin da Allah ya fi karban addu'a din kenan. Sa'annan yana daga cikin lokuta din akwai wata sa'a a ranar Juma'a, wannan sa'a annabi bai ayyana ta ba, bai ce lokaci kaza ba, an dai ce ranar Juma'a Allah madaukakin sarki na da lokacin da ainihin yake karban addu'a a wannan lokaci, kuma annabi ya ce lokacin dan kadan ne. To wasu sai suka dauka an liman ya hudu ba ta farko kafin ya ta biyu, dan haka da liman ya hudu ba ta farko sai ga duk mutane sun daga hannu suna addu'a, wannan ba shi cikin sunna, yana cikin bid'a. Ta ma sai ga mai burjik suna yi, shi yasa an ka san kana daga hannun ka din nan lokacin da liman yake ya gama hudu ba ta farko kafin ta biyu, daga yau ka daina. A ina za ka karanta wannan bayanin? Yana nan a cikin littafin as'ilatul lajnati masjidil jami'a na Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya tattauna wannan matsala daya bayan daya cewa wannan yana cikin bid'a. mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan kuma har wa yau yana daga cikin lokutan da ake karban addu'a shine lokacin da ka sha ruwan zamzam kana shan ruwan zamzam da niyya ta gari sai kuma ka ainihin yi addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu annabi ya ce ruwan zamzam in aka sha duk addu'a da aka yi Allah zai karba to san da zaka sha din sai ka sha da nufin Allah ya biya maka wannan kaga zuciyarka kenan bakin in ka gama shan kuma ka ce Allah ya biya maka wannan bukata mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirye da dangane da al'amarin ruwan zamzam ba wai sai a can gindiri je zamzam din a Makka ba ko a ina aka dibo shi aka kawo shi in kai addu'a din sai ka sha in ka sha din sai kai addu'a din kuma ana fatar insha Allah ta samu shiga wannan hadisi ne sahihi wanda ainihin al-Imam Ibn Majah da Ahmad dukkan su sun ruwaito shi da isnadi wanda yake ainihin mai inganci to haka kuma yana daga cikin ainihin wato lokutan addu'a sa'an da ka farka daga bacci duk yana daga cikin lokutan da Allah madaukakin sarki yake karban addu'ar ka lokacin da ka farka daga bacci din nan to in kai zikri la ilaha illallah wa dahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kuma ka gabatar da addu'ar da ta saukaka Allah yana karban wannan sannan duk sa'an da wata musifa ta same ka to kai amfani da wannan dama kuma ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya maka wata bukata a wannan dama dalilin wannan shine lokacin da Ummu Salama ainihin wato mai gidanta ya rasu ta rinka nuna nadamarta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake babu wani musulmi da musifa za ta same shi ya ainihin bude bakin shi yace ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sannan yace ya Allah ka fitar da ni daga wannan musifa tawa kuma ya Allah ka sauya min wani abu wanda yafi ta alheri sai Allah madaukakin sarki ya ainihin sauya mishi da abin da yafi wannan abu alheri wanda ya asara wannan hadisi al-Imam Muslim ya ainihin ruwaito shi to har wa yau yana daga cikin ainihin lokacin da ake karban addu'a ko kuma gurare da ainihin ake karban addu'a wuraren da mutun ya jifan shedan a can lokacin aikin Makka kenan duk waɗannan wurare da ake jifan shedan baki ɗayan su guda uku din nan to na daga cikin guraren da ainihin Allah madaukakin sarki yake karban addu'ar masu ainihin yin addu'a din to bayan waɗannan bayanai baki ɗayan su sai kuma mu ainihin ketara ga al'amuran da suke su ne masu matukar muhimmanci waɗanda muka yi bayani a kai waɗannan abubuwa su ne bayani dangane da ainihin sharuɗa na ita karɓan addu'a ɗin domin waɗannan duk wata shimfiɗa ce muka yi na kafin mu kawo ga abin da muke ainihin harin mu kawo ɗin daga cikin sharuɗa na ita karɓan addu'a ɗin ya zama kamar yadda ainihin muka yi bayani a can baya mutum ya ainihin kiyaye dokokin Allah ya kuma kiyaye daga ainihin cin haramun ya kuma ainihin gabatar da ladduba na ainihin addu'a din waɗannan a takaitan takaita an ba a manta ba sune abubuwan da muka shimfido muka ce sune suke zama sharadi to da wannan addu'ar mamaci da duk wata addu'a da ka sani a rayuwarka ta kai musulmi matakar baka kiyaye waɗannan irin dokokin da aka tsara maka ba sai kai ta roƙon Allah kuma sai abin ya zama babu biyan bukata duniya da lahira Allah ya kiyaye to sannan sai mu ketara الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ثانيا أبو نبيو دقا چكين أبو بوان دكي أنفان رمما چي إنيا رسؤن ونيمشي قضاء ولي الميت صوم النظر أنه ولي مما چي إنيا راما شي مما چي أزم باكن چي أزم باكن چي با أچي أزم رمضان كو أزم النافلة با أزم رمضان ياشيغا وانا باشي دلافيا أني تيبيو لن أكو سي رسو kaga akwai waɗannan azumummuka guda biyu a kan shi amma abin da ya hana shi shine rashin lafiya to ko zai rama to sahihiyar magana dai ba za a rama mishi waɗannan ba waɗanne za a rama mishi sune irin azumman da ya dauki alƙawari cewa ya Allah in ka biya min bukata kaza zan yi azumi kaza in ya rasu bai sami wannan azumi ba sai a biya mishi wannan ita ce sahihiyar magana daga cikin duk maganganun malamai wanda yake yanzu za a zo a kawo hadisai sannan a zo a kawo maganganun da malamai suka yi a kuma nuna maka abin da yake daidai insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau to azumi na Ramadan din to ya za a yi kenan wasu malamai suka ce shikenan wasu kuma in fa ba da sakacce bari ba wasu kuma malamai suka ce sai a yi mishi sadaka madadin wannan azumi da bai samu damar yi ba ya ainihin rasu wannan ita ce sahihiyar magana duk azumin kamar misali mace ce ta rasu akwai azumi akan ta wanda yake saboda larura haila bata samu damar yi ba na azumin Ramadan to dabda za ta ainihin rama kuma sai Allah ya dauki ranta to ko za a rama mata wannan to ba za a rama mata shi ba shi ma sai a yi mata sadaka madadin shi to menene za a yi sadaka shine kullun za a ci da miskini guda daya menene ci da miskini zaka ga cewa malaman fiqhin mu suna cewa a dauki ainihin wato din nabi guda a bashi na abinci eh haka ne amma kamata mu duba wani irin abinci domin ciyar da shi aka ce kai in ka kawo mudun nabi na masara ko na dawa ka bashi baka ci da shi ba domin almajiri mudun nabi shine wannan da ake gare dibo wadannan na zakafi da kai in ka ci ko ka auna mishi haka kusan iri ka bashi ba za ta zama ciyarwa gare shi ba ana son ne kuwa a yanzu din nan ka ciyar da shi su waɗannan malamai na fiqhin musamman babban dalilin da yasa suka faɗa haka aka ce saboda galibin abincin su a lokacin da suke waɗannan rubuce-rubuce abinci ne wanda za a auna maka yanzu ka je ka ci kamar me kamar dabino abinci ne gare su mafi yawanci mun fahimta kamar yadda ka san Bahaushe zai ci tuwo da miya ya koshi ya sha ruwa Balarabe in ya zo cin abinci in ya tasa dabino a gaba ya ci ya koshi sai ya sha ruwa ya gamsu tabi'a ce kowa da irin tashi mai bature in ya tasa kabeji da salad ya ci sai sha ruwa ba haka bane amma Balarabe wannan Bahaushe wannan zai zama mishi abinci sai ya daki tuwon dawa tukuna yayi jatsa malam sannan khalas mun ci wannan da kyau to kudrar rabbaniya kenan to ashe in ka ci wannan ya halatta kenan in kafara ta kama ka ko wata cewa akwasa tuwo da miya ko shinkafa da miya ko kuma dai abin da ka san shine kake ci akwasa mai rai da lafiya sai a ba mutum sai ya ci wanda aka ya cancanta ya zama miskini ne shikenan yayi a jama'a mun fice wannan to sai malam ya ce wa fihi ahadith akwai hadisi akan haka alwal hadisi nako an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Aisha tace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa alaihi siyamun wanda ya rasu alhali ana bin shi bashin azumi sama anhu waliyuhu to wanda yake jibinta al'amarin shi magajin shi sai ya mishi azumi din to wasu sun dauki lafazin wannan hadisin cewa man mata wa alaihi siyamun sai suka dauki cewa tunda an ce wanda bai mutu da azumi akan shi to ko wani irin azumi to zaka zo ka ji hadisan da za su fassara wannan din أخرجه البخاري الإمام البخاري في ترد وانا حديثي أتكن جزئين هو شافي ندلي ليدا همسند شدا ومسلم دا الإمام مسلم أتكن جزئين أكو شافي ندلي ليدا همسند بير وأبو داود دا الإمام أبو داود أتكن مجلدين فرقو شافي ندلي أكو دا سبعين دا شدا ومن طريقه البيهقي تهنير الإمام أبو داود بيهقي في ترد ناشا حديث أجزئين شدا شافي ندلي بيدا سبعين دا ترى والطهاوي دا طهاوي في مشكل الآثار أتكن لتافي في مشكل الآثار جزئين أكو شافي ندلي ليدا أربعين دلي ليدا أربعين دا ليا وأحمد دا الإمام أحمد أتكن جزئين شدا ko mujalladina shida shafi na 69 hadisi na farko kenan hasani hadisi na biyu an ibn abbas radiyallahu anhu daga ibn abbas Allah ya kara mishi yarda anna ra'atar rakibatil bahra wata mace ta shiga teku ma'ana ta hau jirgin ruwa sai aka ce ta hau teku balarabe yace wani ya hau teku ya hau jirgin ruwa kenan fa nazarat inna Allah tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma shahran tace in dai Allah mai albarka da daukaka ya ketarar da ita lafiya ta fita lafiya to za ta yi azumin wata guda nazar kenan fa anjaha Allahu azza wa jalla sai Allah ne buwaya da daukaka ya ketarar da ita ta sauka lafiya falam tasum hatta matat bata samu damar yin wannan azumi na wata guda ba har ta rasu faja'at karabatul laha sai wata yar uwar wannan mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imma ukhtuha aw ibnatuha ko dai yar uwarta kamayyata ko kanwata ko kuma yarta ila annabi sallallahu alaihi wasallam tazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika lahu tagaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi yace ara'aytuki law kana alaiha daynun kunti taqdihi taqdinahu yanzu nan da bashi ne wannan yar uwarki ta rasu ana binta ko kuma wannan uwa taki zaki biya mata wannan bashi qalat na'am sai tace eh qala sai annabi yace fa daynullahi ahqqu an yuqda bashin Allah ya fi cancantar da abiya domin shine zai yi shari'a tsakanin wani da wani ya kwatarwa wani bashin da yake kan wani to kuma in nashi ne fa shi yafi dacewa kenan da ya kwatarwa kanshi ashe in akoyi tunda ta mutu da bashin Allah akan ta abiya faqdi an ummiki ki biya wa uwarki wannan bashi kaga wannan lafazi na hadisi shine ke bayyana mana waccan shakka da tazo cewa yar uwa ce ko iya to ya tabbata cewa uwa ce kenan أخرجه أبو داود الإمام أبو داود في التوان الحديثي أتكن مجلد نبيو شافي نتمانين دا ايا والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد نبيو شافي نتالي دا أربعين دا أكو والطحاوي دا الإمام الطحاوي أتكن مشكل الآثار a cikin juz'i na 3 shafi na 140 wal baihaqi da baihaqi a mujalladi na 4 shafi na 255 da kuma shafi na 256 da kuma mujalladi na 10 shafi na 85 wa tayalisi da al imam abu daud da tayalisi alam ba hadisi na 2630 wa ahmad da al imam ahmad alam ba hadisi na 1861 da 1970 da 3137 da 324 da 3420 wa siyaqu ma az-ziyadati thaniya lahu lafazin da aka kawo tare da ziyada ta biyu a cikin wannan hadisi din na Imam Ahmad ne ziyada ta biyu shine inda yace ara'aytu kilaukana alaiha dainun har zuwa ƙarshen ta wa isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin bukhari da muslim wa ziyadatul ula li abi dauda wal baihaqi qari na farko din nan da aka samu shine imma uktuha aw ibnatuha wannan a riwaya abu dauda da baihaqi ne wa akhrajahu al bukhari al imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi har wa yau a juz'i na 4 shafi na 158 zuwa 159 wa muslim da al imam muslim a cikin mujalladi na 3 shafi na 156 wa tirmidhi da al imam tirmidhi a cikin mujalladi na 2 shafi na 42 zuwa 43 wa sahahu kuma shi tirmidhi ya inganta shi wa ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na farko shafi na 235 bi nahwihi ya fitar da kwatankwacin wannan hadisi da shi da tirqa da tirmidhi da ibnu maja da bukhari shi yasa ya kawo su gaba ɗaya sai ce kwatankwacin wancan sai ce wa fihi indahum jami'an az-ziyadatu thaniya duk waɗannan malamai da muka fadi baki ɗaya sun yi ziyada ta biyu dinnan wanda muka fadi ara'aytuki wa inda muslimin al-akhira muslim kuma yayi ziyada ta ƙarshe ita ce an ummiki mun ji hadisi na biyu kenan wannan qarara ne akan cewa azumin ba kance ne as-salisu hadisi na 3 anhu har wa yau dai daga shi abdullahi dan abbas aidan har wa yau duk in muka dubi irin waɗannan masaloli ya ishe mu su zame mana wa'azi amma wani lokacin ba ma tsayawa muna lura da abubuwa duk babin da aka shiga sai ka ga ƴan yara cikin sahabbai din nan sun fi yawan hadisai me yasa matsala irin yadda ka san take damun ka haka ta damu su Abubakarin da Umar da waɗancan dattawan sahabbai din nan wannan ya tafi dillanci wannan ya tafi faskare wannan ya tafi fatauci wannan ya tafi kaza dan ka kai kake daukan nauyin shi ya tafi islamiya dole ya fi ka yawan karatu kai kuma ka fi shi yawan kuɗi ko ka so kenan na Allah ai to ashe in mun fahimci wannan gashi yanzu tunda aka bude babin nan suwaye hadisi na farko aka samu shi daga wa aka samu shi daga Aisha hadisi na biyu daga Abdullahi dan Abbas hadisi na uku aka sake cewa har wa yau dai daga gare shi Aisha matar aure ce Ibn Abbas kuma yaro ne yace har annabi ya kusa rasuwa bai balaga ba ko fahimci wannan da kyau ko to ashe kaga haka matsalar take a yanzu matarka ta tafi makaranta danka ya tafi makaranta su sun je sun tattaro waɗannan karatutuka kai kuma ka tattaro kuɗi to kamata yayi kai kuma in ka same su in ka samu duk inda akai sai ya zama sai sun fika morewa su ko ba su samu karatun ba sun samu lada to kai kuma ka samu ladan addu'ar mala'iku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullun gari ya waye sai mala'iku sun yi addu'a ya Allah duk wanda ke nemo waye ki da iyalin Allah duk abin da ya ciyar ka mayan mai da abin da ya fi haka ya Allah wanda yake da shi ya hana iyalin shi ya kame Allah ka zuba mai asara kullum wanda mala'iku sai sun yi addu'an gari ya waye shi yasa kowanne mai gida ya san da wannan hadisin ka makale ka kika wadata su kana fita shikenan wani zai ci Allah alaja dan rage min hanya ya ga tudun aljihunka ya tattali reza shi kana nan kana bada wuta a mashin shi kuma ya yanke ka yana yanke ka sai ya ce ai yayi nan yayi mana Allah shi yadda mu da kamata sai a lura da waɗannan abubuwa anna sa'ad ibn ubadata radiyallahu anhu istafta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lannan muna karatu na kawo an kawo hadisin sa'ad ibn ubadata wannan mutumin na faɗe shi cewa shine shugaban yahudawan da suka rasu sa'ad ibn mu'azin ne mun fahimta sa'ad ibn mu'azin ne shi yasa wannan kasar da muke dauka yana da muhimmanci muka san naje sai in zauna in ji ina ne aka kuskure sai a dawo a gyara li anna li kulli jawadin kabwa mun fahimci wannan da kyau ko in na sa shine sai ku jin aka zo karatu haka sai in ce rannan mun faɗi kaza amma kuskure ne ga gyara din mun fahimta to sa'ad ibn mu'azin ne yake da wannan falalar ba sa'ad ibn ubada ba shi kuma sa'ad ibn ubada wata ran za a zo a karatun tashi falalar insha Allah استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نيمي فتاوى ورن منزان الله صلى الله عليه وسلم yace inna ummi matat wa alaiha nazar uwata ta rasu alhali akwai bakance akanta da tayi faƙala sai annabi ya ce iqbihi anha, ka biya mata wannan bakance da ta yi, ko na azumi ne ko na menene dai, tunda dai ta yi bakance din. Bahaushe dattawan malamai sun gaya mana cewa abin da yasa ake cewa bakance bakance, nazar ake ce mishi bakance da Hausa, wai bakinka ne ya ce, ba Allah ne ya dora maka ba, kai da bakinka ka ce ya Allah an ka biya min bukata kaza zan yi kaza, Allah ya biya, to ya zama bakance, baki ke yanka wuya. Ko ba fahimci wannan? Wannan shine masdarin ishtiqaqin kalmar bakance din. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a juz'i na 5 shafi na 440 zuwa 494. Wa Muslimun, da al-Imam Muslim a cikin juz'i na 6 shafi na 76 da wa Abu Dawud, da al-Imam Abu Dawud a cikin mujalladi na 2 shafi na 81, wa An-Nasa'i, da al-Imam An-Nasa'i a cikin mujalladi na 2 shafi na 130 zuwa 144, wa Tirmidhi, da al-Imam Tirmidhi a mujalladi na 2 shafi na 375, wa sahahahu al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi ya inganta wannan hadisi a cikin mujalladi na 4 shafi na 256, da kuma mujalladi na 6 shafi na 278, da kuma mujalladi na 10 shafi na 75, wa Tayalisi, da Abu Dawud Tayalisi shi ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 2717, wa Ahmad, da al-Imam Ahmad a cikin lamba hadisi na 1893 da 349, da kuma mujalladi na 6 shafi na 47. To kaji waɗannan hadisai da ke magana akan cewa azumin da za a biya wa mamaci shine azumin bakance, ba wai kowane azumi ba. قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي، وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النظري. يتي ودنا حديثي قال لني أكن تيوا هجاني أتكن سجمد شر أنت تيوا مغاجي يراما ومما تنشي أزمن باكن تي، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك. يتي سيدي حديثي نفرقو ديزو يوان ديكي مغانا كيسري yana nuni kama akwai kari akan haka, ba ma na bakance ba kawai. Wa huwa annahu yasumu anhu sawmal fard aidan, yana nuna cewa azumin farilla ma za a iya wa mamaci din, saboda ya ce man sama man mata wa alaihi siyamu. Sai ya ce wa kad qala bihi Shafi'iyya, mazhabin Shafi'iyya sun bada fatawa da shi, su sun dauki zahirin shi cewa da azumin bakance da azumin farilla din na Ramadan duk za a rama. Wa huwa madhhab Ibn Hazm, kuma wannan yayi daidai da madhhabin Ibn Hazm, haka magana ta zo a cikin juz'i na 5 da kuma juz'i shafi na 2 zuwa shafi na 8, wa ghairihim, da waɗansu malaman duk sun dauki wannan hukunci. Wa dhahaba ila al-awwal al-Hanabila, malaman ainihin Hanabila sun tafi zuwa ga magana ta farko. Wace ce magana ta farko? Ita ce wadda muka fara gabatarwa, cewa sai azumin bakance. Bal huwa nassul Imam Ahmad, yace ita ce ma nassin da al-Imam Ahmad ya kawo kai tsaye. Fa qala Abu Dawud fil Masail, Abu Dawud ya faɗi ainihin a cikin Masail, tambayoyi da yake wa al-Imam Ahmad, shafi na 96, yace sami'tu Ahmad ibn Hanbal, naji malami na Ahmad dan Hanbal, qala, naji shi ya ce, la yusamu anil mayyiti, mamaci ba a rama mishi azumi illa fin nazari, sai dai azumin da ya zama azumin bakance ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda kurewar lokaci, sai gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba mu ji duk inda aka kwana da ikon Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.